sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, Juma'at Mubarak. Barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri a yau Juma'a 12 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim, ba mu kanin labarai.
To binta, masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis. Amurka ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda kuma ake kira Bama. Sannan hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a kasar.
Kanin labarai kenan. Za ku ji cewa a Najeriya wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi game da yadda fadar shugaban kasa ke yin rukon sakainar kashi da irin kashe-kashen da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa a sassa daban-daban na kasar ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi. Har yanzu a Najeriya za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce ‘yan asalin jihar su fiye da 150 da hukumomin Saudiya suka tasa ƙeyarsu zuwa gida sun gana da iyalansu. Sannan kuma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abauta da muryar Amurka ke kawo mana. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Masu gabatar da kara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis, inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu goran waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na Capitol a watan jiya, da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda Trump ya buƙaci su yi ta wajen fuskantar 'yan majalisar da ke zama don tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben watan Nuwamba. 'Yar majalisa daga jihar Colorado, Diana Degett, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da ke gabatar da ƙara kan Trump, ta ce masu goran sun yi imanin cewa umarni shugaban ƙasar ya ba su. Masu goran sun bayyana ma 'yan sanda ƙarara cewa suna bin umarnin shugaban ƙasa ne. To amma babu wata alama nan da nan da ta nuna cewa da yawan 'yan Republican magoya bayan Trump a majalisar dattawa na juya mar baya bayan wannan zaman. Hasali ma, Trump, wanda ya sauka daga mulki a daidai lokacin da ake rantsar da Biden ranar 20 ga wata, na kan hanyar wanke shi daga zargin. Amurka jiya Alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda ake kuma kira Bama, sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a demokuraɗiyyance. Hukumar Baitul Malin Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane 10 da kuma ƙungiyoyi 3 waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Bama wadda aka zaɓa a demokuraɗiyyance. Wannan takunkumin ba a kan mutanen Bama aka auna ba, a cewar takardar bayanin Baitul Malin. Hukumar sa ido kan kafafen labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a kasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai. Wannan shawarar na zuwa ne mako guda bayan da hukumar sa ido kan kafafen yada labarai a Burtaniya mai suna The Office of Communications ta soke lasisin gidan talabijin din China na kasa da kasa. Hukumar ta ce jam'iyyar Communist ta kasar China ce ke tafi da harkokin wannan kafar labaran, wanda hakan ya saba ma dokar Burtaniya wadda ta hana jam'iyyar siyasa iko kan kafar labarai mai lasisi. Jiya Alhamis, hukumar gidan rediyo da talabijin na China NRTA ta ce an samu BBC da laifin abin da ta kira saba ma ka'idojin da aka gindaya ma kafafen rediyo da talabijin a rahotannin kafar kan China, wanda hakan ke illa ga muradin China da kuma haɗin kan ƙabilunta.
Tunan ba da Baba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya wasu kalaman da gwamnatin jihar Benue Samuel Otom yayi game da yadda fadar shugaban kasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashen da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa a sassa daban-daban na kasar ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi. Gwamnan dai ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta fito fili ta kalubalanci ta kuma kama makiyaya da ke ɗaukan bindigogi. Daga Jos ga ƙarin bayani da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu kalaman da gwamnan jihar Benue Samuel Otom yayi game da yadda fadar shugaban ƙasa ke yin rikon sakainar kashi da irin kashe-kashe da ake zargin makiyaya Fulani da aikatawa sassa daban-daban na Najeriya ya janyo kakkausar martani daga wasu kungiyoyi da ke hankoron cigaban Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom na jawabi wa manema labarai. Yace yaushe ne gwamnatin tarayya za ta fito ta kalubalanci ta kuma kame makiyaya da ke daukan bindigogi kirar AK-47. Gwamna Otom ya kara da cewa wasu lokutan baya gwamnatin tarayya ta kafar yan sanda ta fito da wani tsari na cewa mutane su mika dukkan makaman su, amma sau nawa gwamnatin tarayya ta ce Fulani su mika tasu makaman. Yace shi yasa ya kira gwamnatin tarayya da ta bashi da sauran mutane izinin mallakar bindiga, saboda in yana da AK-47 kuma ba Fulani ya tinkare shi zai san cewa shi ma yana da shi zai kuma kare kansa. Otom yace yayi waɗannan kalamai ne saboda samar da adalci wa kowa. To sai dai nan da nan wasu kungiyoyi uku da ke goyon bayan shugaba Buhari da suka hada da Nigeria Project Initiative da Initiative to Save Democracy da kuma Global Economic Policy Initiative wata takardar haɗin gwiwa suka maida wa gwamna Otom martani. Takardar ta ce shugaban ƙasa Buhari ɗan ƙasa ne na gari, kuma shugaba ne mai adalci da ke kare kundin tsarin mulkin Najeriya, yana kuma kare haƙƙin dukkan 'yan ƙasa har da ƙananan ƙabilu da addinai, da kuma yin adalci ba tare da tsoro ko son zuciya ba. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders ta ƙasa, wanda ya ce
Ghana da aka kama sojoji suka kashe shi bahin lace ne, yanzu ana zargin kike shi kenan sai a ce a kama ki, ba bincike ya kamata a gane abin da sa ake zargin ki ba.
Wani jan hankali kuke musamman ma su Fulani?
Ai, akwai kungiyar kowace kabila. Me yasa su ɗan ta'addarsu da masu aikata laifi cikinsu ba a magana kan kungiyoyinsu? Mu sati biyu da wuce mun je Ondo mun zauna da gwamnoni, abin da ya rage sauran jami'an tsaro ne da gwamnati.
A gefe guda kuwa mai fashin baki kan lamura Yakubu Gidado ya yi tsokaci.
Zai matukar wuya a ce wannan al'amari Fulani ne kawai suke yi wannan, domin irin makaman da suke tafiya da shi suke satar jama'a, suke garkuwa da jama'a, da irin kwamewar da suka yi ma a hari ya nuna cewa ba Fulani ne kadai ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Binta, da yake jawabi a cibiyar lafiya ta Amurka jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsarin yin rigakafin mutumin da ya gada, sannan ya yi kira ga Amurkawa da su haƙuri zai gyara. Mutumin da na gada, bari in gaya muku gaskiya, bai yi shirin da ya dace game da aikin rigakafin miliyoyin mutane ba, a cewar Biden. Zai ɗau lokaci kafin mu gyara, amma za mu gyara, a cewarsa. Biden ya kuma bayyana cewa Amurka ta samu alluran rigakafin da za su wadaci mutane miliyan 300 daga cikin jimlar mutanen Amurka miliyan 328 zuwa ƙarshen watan Yuli. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Joe Biden ya ɗage dokar ta ɓaci kan iyakar Amurka da Mexico, sannan ya tsaida karkatar da kuɗi da akan yi wajen gina katanga a kan iyakar. A wata wasiƙa ta jiya Alhamis ga shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi, Biden ya ce ya ɗage dokar ta ɓacin da shugaba Donald Trump ya kafa a watan Fabrairun shekara ta 2019, yana mai cewa babu dalilin kafa ta. Biden ya kuma bada umarnin cewa ba za a sake karkatar da kuɗin haraji da Amurkawa ke biya don gina katanga ba, wanda hakan na ɗaya daga cikin muhimman manufofin Trump. A ƙarshe, yayin da ake ƙoƙarin hanzarta yin rigakafin cutar corona, jami'an lafiya a Amurka sun damu sosai da yadda baƙaƙen fata a Amurka ke can bayan fararen fata game da batun rigakafin, wanda hakan ke ci gaba da tabbatar da rashin daidaiton da ke akwai ta fuskar jinsi a ɓangaren lafiyar ƙasar. Ana ta ƙaddamar da shirye-shirye a faɗin ƙasar da zammar yin rigakafin baƙaƙen fatan Amurka. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden za ta fara raba rigakafi a ƙananan asibitocin gwamnati da ke amfanar ƙananan jinsuna.
An gaishe ka Ibrahim. A Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta ce ‘yan asalin jihar su fiye da 150 da hukumomin Saudiya suka ta tsakiyar su zuwa gida sun gana da iyalansu. Mutanen waɗanda galibin su mata ne na cikin ‘yan Najeriya 310 da mahukuntan na Saudiya suka maido da su ta hannun hukumar da ke kula da lamarin ‘yan Najeriya mazauna ƙetare. Wakilin muryar Amurka daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutanen waɗanda galibin su mata ne na cikin 'yan Najeriya 310 da mahukuntan na ƙasar Saudi Arabia suka tuso ƙiyar su ta hannun hukumar da ke kula da lamuran 'yan Najeriya mazauna ƙetare.
Sunana Aisha, mu garinmu Mai Gatari. Yanzu ma na yi magana da yaro na, ya ce zai tafi nan Kano mu tafi, na ce a'a. Mun kun a gida mai albarka, ka zauna a Mai Gatari gani nan ina zuwa. Shekara na biyu, ƙauwata ta ce ta biya min umara na je, sai na tar da bashi ne ta ɗauka mini. Na yi sallah na biya su bashi kalas.
Ni mutum ya gumi ce, amma Fulani ƙauye. Akwai gari wani ana sai miki doguwar kuka ta san nake.
Malama Aisha da Habibu Musa kenan da ke cikin waɗanda gwamnatin Najeriya ta kwaso su daga ƙasar Saudi Arabia bayan kamawa tare da tsare su a gidan wakafi na ƙasar. Kazalika Malama Aisha ta yi ƙarin haske akan rayuwarsu ta gidan wakafi a ƙasa mai tsarki.
Kawai sai aka kamo mu aka kawo mu sidi, muka zauna satin mu bakwai muna sidi. Muna wa Buhari kuka 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 ya ce to a kawo masa jama'a, shi ne dalili aka kawo mu.
Amma duk da haka Habiba Musa ta ce suna samun abinci yayin zaman su na gidan wakafin.
Ana ba mu abinci daga safiya, kamu tashi ma sun kawo mana fatu, kamu mu yi sallar azhar an kawo mana abincin rana, ko a dafo da kaji, ko a dafo da nama, ko a dafo da kifi.
Gwamnatin jihar Kano ce dai ta ɗauki alhakin jigilar mutanen su 150 daga Abuja zuwa nan Kano, la'akari da cewa yanzu kusan shekara guda kenan jiragen sama na kasashen ƙetare ba sa sauka a Kano.
To mu dai alhamdulillah mun karbi mutum 150, kananan yara da manyan maza da matasa da mata, mata kuma sun fi yawa, amma sun ce gaskiya gwamnatin Najeriya ta wanke wahalarsu. Allah ya musu tsiya, na ce to dama ga kasar ku mai daraja mai girma uwar Afirka, ku tafi wani guri kuna hana labara ba ku, duk dai aka dan raha.
Dr. Zahra'u Umar kenan, kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Agaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Da ɗan gari. Ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne naku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar mai martaba ya kanaji na uke Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kano. Mai martaba, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na.
Assalamu alaikum, barka kadai.
Ba tare da bata lokaci ba, mai martaba za mu so ka ba mu dan takaitaccen tarihin wannan masarauta naka na uke.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Masarautan yakanajin uke ta samu asali ne karkashin jagorancin mujaddadi Muhammad Tuni, wanda ga shine jagoran wanda suka karbo tuta daga Hubari, kuma suka yi usuli suka taso daga wani gari mai tsohon tarihi da kira Getso, karamar koma gwarzo na jihar Kano, wadda Allah cikin ikon shi tun daga wannan lokacin wayannan shugaba namu na wanda ya jagoranci wannan tawaga na al'umman Fulani makiyaya ko makaranta haziƙai na Alkur'ani suka yi kudu domin yada addinin musulunci kuma da kiwo da kuma kasuwanci. To alhamdulillahi da suka yi hijira daga wannan wuri suka yi wannan kudu suka zo suka yada zango a wani gari kira Lafai, daga Lafai suka sake koma Fai na gefen Gwagwalada, daga gefen Gwagwalada suka sake tasowa suka dawo wani gari nan yamma da mu ana kiran garin Kurafi, tsakankanin duwatsun nan na Kurafi da wani gida kira tsohon karshe, suka yada zango wurin. Kafin daga nan kuma Allah ya saki suka sake tasowa suka dawo nan madakin kogi a nan tsakanin mu da tudun wada tsallakin kogi, wadda ita ce mazaunin Fulanin al'umma uke na zuriyar Yakanaji suka fara yada zango a wannan wuri. To a lokacin saboda irin hare-hare da ake samu na Turawan mulkin mallaka da kuma mutane da suke gaba da addini, to da bisa wannan dalilai ana yawan samun hare-hare daga yammacin Abuja. To sai suka sake yanke shawara su tsallako su dawo wannan wuri inda uke take da zama a yanzu, a present uke yanzu. To wancan wuri da suka fara yada zango ana kiranta madakin kogi. To amma su kuma wayannan Fulani karkashin jagorancin Sarki Muhammadu Tuni, aka zaka samu Muhammadu Tuni na biyu, aka samu Muhammadu Tuni na uku, aka zaka samu Sarki Muhammadu, da Sarki Muhammadu aka samu Sarki Muhammadu mai bunhula, har dai abun da karu su ta zo nan. To amma daga wannan wuri daga madakin da suka tashi, to wa da gani ne ta gwaye ne, akwai Hassan da Usaini. To Hassan sai na roguwa, Usaini sai ya zauna a nan. Ma'ana shine shi Usaini sai ya ce to shi tunda malami ne kuma shi ya shahara wajen koyarwa da ilmantarwa, bari shi ya ƙara shiga ya kudu kuma saboda din a samu a yada addinin musulunci da wasu manufofi na al'adun mu na kiwo da sauransu. To sai shi kanin ya zauna nan. To shi sa aka samu wannan tarihi mai dadewa. Zaga idan sarki na uke, zaga ma dawaki ya fito daga roguwa, idan sarki ya fito daga dakin roguwa, zaga ma dawaki na daga nan dakin uke. To haka muke wannan sarauta. In fact sarauta da muke yi daki biyu ne, dakin uke da dakin roguwa, kuma dakin uke ta kaso rasa-rasa zaure-zaure wanda duka suna da magada, haka mu ma roguwa zaure-zaure ne, amma dukkan mu al'umma ne na Fulani. Amma a takaice wannan masarauta an kafa ta ne lokacin hijira 1804, aka kafa wannan masarauta. Kuma tun daga wannan lokaci ana nan har zuwa Allah ya kawo mu 1958 da wannan masarauta namu na Yakanaji uke aka maida ta zama district. To daga nan dai ƴaƴan sarautan Kefi su suke mulkan wannan yanki namu. Masarautar Kefi suna nado ƴaƴansu su zo su mulki wannan masarauta. To ana cikin tafiya haka har lokaci ya kawo mu lokacin 1974, suka ga ya dace da cewa uke su ba su gashin kansu su fana da asalin ƴaƴansu da su gaji wannan kujera. To Allah hakika daga wannan lokacin mahaifina Alhaji Abdullahi Hassan Marigayi ta fidan Kefi, Allah ya ji kanshi da rahama, shi kuma ya gaji mahaifinsa Sarki Hassan Adamu Maudu. To shi ya gaje shi a matsayin sarkin uke na wannan lokaci. Da ya zo samu wannan sarautar 1970 shine hakimi na farko dan kasa da aka fara zabe. Sai kuma bayan rasuwarsa 1994 ran 12 ga watan 12 1994 da Allah ya mishi rasuwa, sannan ni kuma na zo na mai gurbinsa 1900 ban mai gurbinsa ba sai hijira ta 2000 karkashin jagorancin gwamna Abdullahi Adamu na wannan lokaci. To ina kan wannan kujera har lokacin da Allah ya kawo mu hijira ta 2013, lokacin da Umaru Tanko Almakura, lokacin da ya kirkiri wasu masarautu guda tara ya hada hadda mu ma uke a ciki, aka daukaka wannan daraja daga sarki daga hakimi zuwa matsayin sarki mai daraja ta uku, wanda ke aka mata lakabi da kalmar Fulatanci, shi sa ake kiran mu Yakanaji Kingdom. Ba don komai ba, saboda idan ka dubi karu local government ko wata masarauta an kafa ta ne bisa harshen ta. To daga wannan lokacin da aka kafa masarautar uke zuwa yanzu an yi sarakuna ɗaya-ɗaya har sarakuna har 20. To ni ne na 21, mahaifina shine na 20, kakana shine na 19. Kuma tunda sarauta ya dawo zauren mu, to har yanzu bata fita a zauren mu, har yanzu muna nan muna yi.
Kamar shi wannan suna na Yakanaji, kamar yadda kai magana suna ne na kabilar Fulani, shin menene ma'anar wannan Yakanaji?
na gida.
Kuma to ma'anar iyaka naji jinsi ne na al'umman Fulani wanda suka yi usuli aka san su da shana kai farare. A kasan a nau'in al'umman Fulani muna nan dangi dangi zuriya zuriya. To mu namu zuriyan su ne kai kaman kefe. Abin da muka bambanta kanmu haka ba dungo kai kaman kefe al'umman Fulani ne amma su kuma Fulani ne na mutane wanda suka fito daga zuriyan Fulani ya tumaki wato jahar Katsina kenan. Ka ku ga mu kuma Fulani ne wanda muka samu usuli muka fito daga jahar Kano. To kaga kaman mu gefen mahaifinmu Abdullahi Hassan Tafida mu ƴaƴa mata ne a masarautar kefe ta karkashin zuriyan ma dawaki Audi. Ina so ka sani wannan masarauta abin da yake so mutane su gane jawan kalmi ta shine ba mun zo mun samu wasu kabila bane ko kabilu muka yake su muka kafa daula. A'a iyayenmu da kansu suka share wuri suka zauna suka kafa daula kafin sauran kabilu suka same mu.
Yanzu kaman waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta ko kuma duka gaba daya Fulani ne?
Alhamdulillahi akwai wasu kabilu suka kare mu. Kaga bayan kafa wannan daula karkashin jagorancin al'umman Fulani akwai gwarawa wanda suka zo su ne second settlers bayan bayyanan al'umman Fulani. Bayan su akwai al'umman Gwandari, bayan su akwai al'umman Gadawa da Madodi da sauran nau'i daban-daban na ƴan kabilu suka same mu.
To kaman menene ya bambanta wannan masarauta da sauran garuruka? Ma'ana me wannan gari ya shahara akai?
To abinda wannan gari ya shahara akai mun shahara a wajen harkan noma da kiwo da kuma karantarwa. Domin alal hakika babu abinda aka san ba fulatar da shi sai illa kalmana da Shehu Usmanu bin Fodio ya rasu ya bar mana da yace dukkan ba fulatani an bar mana kiwo da karatu da kuma kasuwanci.
Shin wannan gari yana da kaman wani taki haka kamar yadda wasu garuruka suke da shi?
Muna da shi. Shi yasa ake ma uke taki ake cewa uke garin Jayawa. Meye ma'anar Jayawa dinnan? Suna ne daga cikin wani kakanmu wanda ya jagoranci gwagwarmayar neman yanci. So duk wanda yazo kaman yazo ne yazo ya leka yaga wani irin hali ne wannan gari ke kuma meye zai samu ya diba ya wuce. Allah cikin ikon shi kowa yazo karkashin jagoranci wannan bawan Allah shine ya buwayi dukkan wannan wurare daga uke tayirin Jaya. Shi yasa ake mata taki ake cewa uke garin Jayawa. A lokacin da yake shugabanci kafin zuwan iyayenmu to lokacin nan yayi abun a zo a gani yayi abun a kwarjini sosai domin lokacin ne kullu zumunci da sauran masarautu na kasashen Hausa kamar su kasar Bidda kamar su kasar su kasan Borgu kamar kasar su Ilori da dai sauran kudancin masarautu. To karkashin wannan akwai halaka sosai akwai auratayya ma daga wannan lokacin da har kai ga yanzu akwai auratai akwai zuriya tsakaninmu da su ta wannan hannun ƴaƴa mata.
To yanzu mai mutaba bari mu duba kalubale da killa kuke fuskanta. Shin ko za ka mana ƙarin haske akan irin abubuwa na kalubale da kuke fuskanta wannan masarauta na uki?
Ai babu rayuwa wanda za ta yi nasara ba tare da kalubale ba. Kalubale kam suna nan iri-iri nau'i-nau'i daban-daban. To alhamdulillahi muna roko ga mai girma shugaban kasa ko kuma gwamnatin jihar Nasarawa da muna so kamar yadda wannan kowane masarauta da ta karbo tuta ta usuli daga hannun mujaddadi zuwa rassan da aka ba su tuta har zuwa ya kai ga yau mu ma kamar da aka ba su yanci suka samu faransa damu muna roƙon subhanahu wataala karkashin jagorancin shugaba kasa da kuma jagorancin gwamnatin jihar Nasarawa injina AA Sule da mu ma a saka mu a tarihi na duniya kamar da dukkan sauran masarautu da suke da daular Usmaniya karkashin daular Usmaniya mu ma muna son haka. Kuma bayan haka muna da kalubale wanda muna roƙon gwamnati kawo mana dauki na bunƙasa hanyoyi domin shiga karkara domin fitar da ayyukan gona da aka yi amfanin gona a fito da shi don akai manyan kasuwanni domin a bada ci maka ga al'umma. Bayan shi kuma babban roko da kalubale da muke da shi shine a matsayinmu na makiyaya muna samun matsala sosai muna kuma samun fargaba na tafiyar da rayuwarmu a matsayinmu na makiyaya saboda rashin burtali. Wannan burtali shine yake daga cikin sallah da kuma ummu abaisin da ake samu rashin fahimta ko jituwa tsakanin manomi da makiyayi da kuma ma'aikacin gwamnati da ya dan samu dan wuri ya dan je dan noma wani abin da zai dan ci domin saboda kariya manta baya. Rashin burtalin nan yana sa ana samun matsaloli. So muna roƙon gwamnati da ta duba mana kuma ina son roƙi a yan fada wannan dama gwamnatin jiha da na tare a hada hannu da karkashin ma'aikatan lafiya da hukumar nan na hana safaran kwayoyi mugan kwayoyi a cikin al'umma yana ma arewa illa sosai musamman wannan yanki namu. Ina son fada wannan dama in yi kira ga al'umma matasa a kiyayi shan domin shan kayan mai da wasu kwayoyi ne yana iya haifar da dukkan abin da ba a yi zato ba.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa to MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima.
To madalla yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Bakura Adusawi ni malami ne a cikin Baitul Izzati Tahfizul Qur'an musamman bangaren mata kuma ina koyar da abin da ya shafi alqur'ani mai girma da hadisi da sauran addinai na wato littattafai na addinin Islam insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala dama shine mai jarraba bayin sa yadda ya ga dama amma wayansu lokuta halayyan mu ne zai sa Allah zai jarrabe mu a ko ina a duniya saboda haka abu daya da zan fada mu tuba mu koma zuwa ga Allah a takaice akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauratar da masu aikata alfahsha inda Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum baya musu ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama Allah ne mai iya aiko muku azaba a samanku aw min tahti arjulikum ko kuma ya bullo muku azaba a kasar kafanku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya hada ku da wata dondozo ko kungiya wacce zata yake ku wayuzika ba'dakum ba'sa ba'd sashin ku ya dandano wa sashin su zama fitina kaga wannan ko boko haram ne ko ISIS ne ko ma waye ne daga sashin mu ne daga cikin mu ne daga ɗan adam ne suka fito suka yake mu saboda ayyukan mu na alfahsha ya yawaita daga karshe Allah ya ce unzur kaifa nusarriful ayat ku duba ku gani ku yi tunani taya muke jujjuya ayoyin mu la Allah yarji'un saboda mutane su tuba su koma zuwa ga Allah kuma a takeice su wadannan bayan Allah masu aikata irin wannan abubuwan mun san kananan su din suna ganin wannan tafarki ne na sira wallahi kuna kan shi kawunan ku ne banza da ofi muna kiran ku ku zo ku yi karatu su manyan sun sani sun take suna shiga hurumin ku suna batar da ku suna kashe ku ba tare da dalili ba ku kuna gani abu ne mai kyau saboda rashin ilimi ku tashi ku zo ga malama ana koyar da ku an bude kofofi insha Allah za a koyar da ku ina fata an fahimta mu ji tsoron Allah da duk aikin mu kama daga sana'a aiki leburanci duk wani aikin da zaka yi ka sa tsoron Allah a ciki in ka sa tsoron Allah zaka shiga cikin ayan da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha in har kun ji tsoron Allah in din sharad wato shartiya ne kika sharadin shine tsoron Allah in tattaqullaha ja'al lakum furqanan Allah zai muku mararraban kariya da gaskiya zai ganar da ku ku zo na lafiya wai kaffir ankum sayi'atikum kuma ya shafe muku zunubanku wai yaghfir lakum ya sake gafarta muku wallahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala zul fadlil azim shi yana da falala mai girma duk wanda ya ji tsoron shi zai samu falalan Allah subhanahu wa ta'ala
masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara masu sauraro ana farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausar murya Amurka zai so mu gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu ga kadan daga cikin sabbin shirye-shiryen
domin fa'are wada harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya
Allah ya kaddarci ina cewa ni farao ne mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sahihi har labaru
arewa zumun ta samu dusu
yanzu kuma sai labarai a takaice
Masu gabatar da ƙara a shari'ar neman tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun kammala gabatar da hujjojinsu jiya Alhamis inda suka yi ta gabatar da furuce-furucen wasu da dama daga cikin masu goran waɗanda suka afka cikin ginin majalisar na Capitol a watan jiya da suka ce sun ɗau wannan matakin ne kamar yadda Trump ya buƙaci su yi. Amurka jiya Alhamis ta yi shelar kakaba sabbin takunkumi kan kasar Myanmar wadda ake kuma kira Bama sama da mako guda bayan da sojojin kasar suka hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa a demokuraɗiyyance. Hukumar Baitul Malin Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta kakaba takunkumi ma wasu mutane goma da kuma ƙungiyoyi uku waɗanda suka taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Bama wadda aka zaɓa a demokuraɗiyyance. Hukumar sa ido kan kafafen labarai a China ta ce ta dakatar da kafar labaran BBC daga gudanar da ayyukanta a kasar saboda abin da ta kira saba ka'ida sosai game da batutuwan yadawa a labarai.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 da safe yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba, wanda ya ce ya gabatar da shirin, da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binti Estero, da na shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, ma'assalam.